بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغب ذكراته دمكينا مختصر صحيح البخاري التجريد الصريح na al-imam al-zubaydi mun tsaya a hadisi na hudu inda mala yake cewa an jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhuma wa huwa yuhaddithu an fatrat al-wahyi fa qala fi hadisihi bayna ana amshi istami'tu sawtan min as-sama'i fa rafa'tu ra'si fa idha al-malak alladhi ja'ani bi hira'in jalisun ala kursiyyin bayna as-sama'i wal ardi فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. سيدة جابر بن عبد الله وأنكر بو حديث سيدة جابر بن عبد الله الأنصاري بأنصاري نعطي أنصاري شين الصحاب مدينة wanda muhajirun suka zo suka same su a garin Madina, su kuma sun taho daga Makka suka karɓi baƙuntansu, su take ce musu al-ansar, wato al-ansar waɗanda suka taimaka waɗanda suka yi hijira. Shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kashi biyu ne, akwai muhajirun akwai kuma al-ansar, sai kuma waɗanda suka biyo su baya. Muhajirun wanda suka bar garuruwansu ko Makka ko wani garin daban suka yi hijira zuwa ga Madina, wannan su ne masu daraja ta farko, suna da daraja ta hijira. Sannan sai al-ansar waɗanda suka karɓi baƙuntan su waɗannan sahabbai da suka baro garuruwansu suka zo garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ce musu al-ansar saboda taimakawa wato sahabbai da suka yi waɗanda suka yi hijira, don ma'anan al-ansar shi ne masu taimako. To sunan sai ya zame musu alami, shi ya sa mutum ɗaya sai a ce masa ansariyun ko al-ansari, ba za a ce nasirun mai taimako ba, sai ba da wata ma'anar daban ba wacce ake nufi ba, don mu sai ya zama ba ansare wata daraja ne kuma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai son ansarawa sai mumini, babu mai kinsu kuma sai munafiki. Kaga wannan ba karaman daraja suka samu ba, tare da cewa muhajirun kuma sun fi su daraja saboda sun baro gidajensu sun zo sun tare a Madina saboda son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ansarawa sun yi ƙoƙari sun raba gidajensu biyu, dukiyansu biyu suna ba wa muhajirun, sun an ci ganima na Banu Qurayza sun ce a ba wa muhajirun gaba ɗaya, su ba sai an ba su ba saboda su suna nan a gidajensu da gonakinsu da kuma sana'an da suke yi. To daga cikin kissan ansar na ban mamaki wanda Ubangiji Ta'ala ya yabe su a Qur'ani ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna fifita a ba wa muhajirun akan a ba su ko da ko suna da bukatan wannan abun. To daga cikin babban misali shine yan uwantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin Sa'd bin Rabi da kuma Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf shi ya yi hijira daga ainihin garin Makka ya taho Madina, sannan Sa'd bin Rabi shi kuma yana garin Madina ne, da aka hada shi yan uwantaka da Abdurrahman. Sai ya ce wa Abdurrahman ya kasa dukiyansa biyu, Abdurrahman ya ɗaure bi, shi a bar masa da rabi, ma'ana gonakinsa a ɗaure bi, gidansa a ɗaure bi. Ya ce yana da mata guda biyu, Abdurrahman ɗin ya zaɓi wacce yake so shi zai sake ta in ta yi idda sai ya aura. Ka kaga wannan ba ƙaramin imani ba ne, yana buƙatan dukiyarsa, yana buƙatan matarsa, amma ya yarda a ba wa Abdurrahman bin Auf. To sai Abdurrahman bin Auf yake cewa barakallahu fi malika wa ahlika walakin dullani ala suk, Allah yi wa dukiyanka albarka da iyalinka, ba na bukata ni ka nuna mini hanyar kasuwa kawai, dama shi dan kasuwa ne, sai aka nuna masa suku ko ai kwana, shikenan sai ya tafi wannan kasuwan yana kasuwanci yana kasuwanci, shikenan har ya samu kuɗi kuma kuɗin da har ya yi aure. Wata ran ya zo da wani turare irin na angwaye, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa menene wannan, ya ce ai na yi aure ne, sai ya ce aulin walau bishaki, ka yi walima ko da da akuya ne, saboda ya zama mai kuɗi akuyan ma ba wani abu ba ne a wurinsa, ya sa aka ce ka yi walima ko da da akuya, ila inda wani yana sai a ce ko da gari, ko da garin kwaki kai wani ko da dibino ko makamancin wannan ko da tsokorodo kai wani ma ko kare ba siri kawai in wanda ake auna a kwano kwanan nan kowa gwargwadon wadatarsa amma shi ma wadaci ne sai aka ce a wani wani mishaɗi kai wani ma ko da da akuya ne saboda haka Abdulrahman ya yi kuɗi kuma har ya yi aure to shi yasa mu idan mutum muhajir ne ba a cika cewa muhajir ba amma an ba an sare sai a ce al'ansari saboda akwai wani hijima da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa tare da cewa ko muhajirun in sun fi su matsayi saboda su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin to sannan aka ce wal ansar kaga na farko muhajirai su kun sannan sai a ce ansarawa radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su Jabir din da Abdullah dukkanin su sahabbai wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi shi Jabir bin Abdullah al-Bajali yana ruwaitowa ko yana ba da bayani dangane da yankewan wahayi faƙala fi hadisihi sai ya faɗa a cikin hadisinsa satin da ya gabata mun karanta hadisin farkon wahayi shine hadisin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira a cikin agogon hira to daga nan muka ce sai wahayi ya yanke yanke wannan muka ce malamai sun sabani wasu sun ce shekara uku wasu shekara biyu wasu wata shida amma zancen da ya fi inganci yan kwanaki ne bai kai watanni shida ba to amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa sosai to Jabir bin Abdullah bayan ya yi bayanin wahayi ya yanke shikenan sai ce baina ana amshi wato wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yace tsakanin nan ni ina tafiya istami'tu sautan min as-sama'i sai naji wani sauti daga sama farafatu ra'ati sai na daga kaina mun faɗa wancan satin sautin da yake ji mala'ika Jibril ne yake masa magana yace ya Muhammad innaka rasulullahi haqqa kai manzon Allah ne gaskiya ya Muhammad kai manzon Allah ne sai ji sauti sai daga idon sa sama fa idhal malaku allazi ja'ani bi hira'i sai ga mala'ikan da ya zo mini a hira wato da can dutsen hira ana ce abin nan jabalun nur inda kogon hira yake ana ce masa jabalu hira'i wato dutsen hira shi kogon kuma ake zaru hira kogon hira kamar yadda ake cewa jabalu sauri da kuma zaru sauri dukkanin su a makka suke sai dai jabalu sauri yanzu baya cikin garin makka shi wato inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar suka kuya a lokacin da za su yi hijira to amma wannan dutsen yanzu an canja masa suna jabalun nur ake ce masa shi wanda kogon hira yake a cikinsa to wannan dutse jabalun nur a cikin wannan dutsen ne kogon yake a saman dutsen to sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai gashi mala'ikan nan ne da ya zo masa a lokacin da yake kogon hira shikenan da ya daga idonsa sai ya ga mala'ikan a zaune jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardh yana zaune akan kujera tsakanin sammai da ƙasai wato da ya daga idonsa sama sai ga mala'ika yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa wato shi bai tafi can sama gineniya ba kuma baya ƙasa kuma kujeran tana zaune a haka mala'ikan kuma yana zaune a kanta kaga wannan abun mamaki ne shikenan da ya daga idonsa sai ga mala'ikan ya gane shi yace faru'ibtu minhu sai na razana daga gare shi na razana aka razanar da ni ko na razana daga shi wannan mala'ika ne faraja'tu sai na dawo wato na dawo gidana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na ce zammiluni zammiluni kululluɓe ni wato wancan hadisin farko da aka fara mar wahayi shi ma ya samu wannan matsalan sai ya ji tsoro jikinsa ya kama makirkita da ainihin kirjinsa ya dawo wajen matarsa Khadija yake zammiluni zammiluni ta lullube shi kamar yadda muka bada kissa to yanzu ma da ya ga wannan mala'ikan tun ma ba amar wahayi ba sai hankalin sai tashi wato wani abun ba maki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa da bai ga mala'ikan ba da mala'ikan bai dawo saboda shauƙin a ƙara masa wahayi a ƙara masa wahayi don ya tabbata annabin Allah to amma da ya ga mala'ikan kuma sai ya tina wahalan da ya sha kuma a wancan lokacin sai ya razana tare da cewa ina son mala'ikan ya saukar masa da wahayi to wannan ce ke nuna idan kana son abu mai wahala za ka tinkaye shi ba yana nuna kana tsoron sa bane ko kaɗan ai ba yana nuna ba ka tsoron sa bane afuwa kana tsoron abu amma saboda son su da kake yi sai ka yi shi misali sahabban manzo Allah suna zuwa jihadi su ba da rayuwansu kowa yana neman yin shahada wannan ko ba yana nuna cewa wai ba sa tsoron mutuwa bane, suna tsoron mutuwa. Yasa a lokacin da aka zo gazotul ahzab aka zo aka kewaye su, ai kowa hankalin sa ya tashi. Ubangiji Ta'ala ba da labari a lokacin kowa idonsa sun fitfito, ransa kamar zai fita daga jikinsa, har kowa yana zaton kamar ya halaka kawai. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kiran sahabbansa, ku zo wurina, ku zo wurina. Kai har da a lokacin za a ce mutum za a bashi kaza ya shiga wannan wuri, ba zai iya shiga ba, tare da cewa kuma suna neman shahada, suna son ainihin a kashe su a tafarki na fi sabilillah. To kasancewa mutum yana son shahada ko yana son wani abu mai wahala ko abun tsoro, ba yana nuna wai babu tsoron a ransa bane, a zai danne ne tinkari abun, amma yana cikin yin kuma zai ji tsoron ya zo masa, sai ya daure a haka. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mala'ika Jibril ya dawo masa, amma mala'ika Jibril abun tsoro ne, kamar yadda ya tsorita a karon farko haka yanzu ma a karo na biyu sai ya tsorita. Yace to sai na dawo wajen matata, fa qultu, sai nace zammiluni zammiluni, kululluɓeni jijjikinsa yana rawa. A wata riwaya wanda Jabir ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dassiruni dassiruni wa subbu alayya ma'an baridan, wato ku lullube ni da burgo ko mayafi, ku lullube ni da mayafi, kuma ku dinga zuba min ruwa mai sanyi, ruwa mai sanyi, saboda tashin hankali da ya shiga kenan, har yana gumi yana gumi, yana bukatan a zuba masa ruwa domin ya samu sanyi a jikinsa. To sai ta hojin Khadija ta lullube shin kuma, fa anzalallahu ta'ala, sai Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadahhir wa rujuza fahjur wa rujuza fahjo, aka saukar masa iya wa'annan ayoyi guda biyar na suratul muddaththir. Shikenan da aka saukar masa wa'annan ayoyin, fahami alwahyi, fi wahyi ya yawaita, kuma daga baya aka dinga saukar da wahayi, wata taba kuma ya bibi juna, ba a samu yankewa irin wanda da aka samu ba. Shikenan daga nan kuma wahayi yana ta sauka. Kafin mu zo fassarar wa'annan ayoyi, aya ta farko da ta sauka mun ce ita ce iqra بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني وانا شيء وانا فارتوك. أما ذلك فهمو حديثي نجابر أتكين بخاركما هنا توافركم أبو نفار السوقانا القرآن شيني يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فتحر ورجز فحجر. فتوزلك تبتوا ونر فاركم ونن سورة فيا أيها المدثر إتتي سورة لتفارتوك ba iqra ba, wasu suka dage a haka, amma zance mafi inganci iqra ne ta fara sauka, wahayin ya yanke, sannan ya ayyuhal muddaththir kuma ta sauka daga baya. Abinda Jabir bin Abdullah yake nufi da cewa wannan suran ko ayoyi biyar na wannan sura na farko su suka fara sauka, yana nufin su suka fara sauka bayan wahayi ya yanke. Da wahayi ya yanke ba wata aya da ta sauka sai wannan ayoyi, amma nan kuma baya kore da farko kuma an saukar da wasu ayoyin da to da aka iqra ita ta fara sauka, sannan kuma sai al mudaththir sai ta biyo baya. Yasa ake cewa nubbi a iqra wa ursila bil mudaththir, wato an ya zama annabi da saukan iqra, sannan kuma ya zama manzo da saukan ya ayyuha al mudaththir. To kenan wannan wayannan ayoyin su ne suka biyo baya. To haka nan wahayi sai ya dinga tafiya, fahami al wahyu ay fatakasar al wahyu, sai wahayi ya yawaita ya dinga sauka, kuma wata ta ba yana bin juna, wata riwayan wata watara idan da bin juna baya yayyankewa. To sannan bayan ana wahayi ana saukar da alqur'ani, wani lokacin a saukar da shi da sababi, wani lokacin kuma babu sababi, haka ya dinga sauka ya dinga sauka, tunda aka yi shekara 23 ana saukar da shi, shekara 23. Kamar yadda muka sha bayani, qur'ani ya sauka tun gurungun jinsa daga lauhil mahfuz zuwa ga baitul izza a saman duniya, kuma a watan ramadan, a watan ramadan ya sauka. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, inna anzalnahu fi laylatil qadri shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, asin alqabna ramadan kuma adare laylatil qadri. To bayan kuma an yi ta saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin da kadan kadan da kadan kadan, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala an-nasi ala muktin wa nazzalnahu tanzila, mun rarraba alqur'ani muka saukar da shi ko munajjaman da kadan da kadan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ne domin ya kiyaye shi, don ya tabbatar da zuciyarsa akan alqur'ani. Wannan shine hikima, duk ayan da ta sauka ayan da ta sauka sai an haddace su, an fahimce su, an yi aiki da su, sai a saukar da wasu kuma, a haka qur'ani har ya kammala. Aya ta ƙarshe da ta sauka daga alqur'ani ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, wannan aya ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka. amma wasu malamai suna cewa ayar ƙarshe ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, yau mun so yau muka cika muku addininku, muka yaddar muka cika muku ni'imar mu, muka yaddar muku da mutunci shine addini. Haka Allah ta'ala yake. To wannan ayan ba ita ne ƙarshe, ba ita ne ayan ƙarshe ba, sai dai abinda ake nufi ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka wanda take kulle umurni ko hani, ma'ana wanda take kulle wani abu da za a zo da shi sabo na shari'a, a ce wanda da ba a shari'anta shi ba yanzu za a shari'anta shi daga ran da al-yawma akmaltu lakum dinakum ya sauka, yau na cika muku addininku. To daga wannan ranan babu wata sabuwar shari'a da ta sauka, ba abinda ba ibada bane daga baya aka saukar da wahayi ya zama ibada, ba abinda da ba haramun bane daga baya aka saukar da wahayi ya zama haramun, daga ran nan an cika addinin gaba ɗayansa. Shine ma'anan wannan ayan ita ce ta ƙarshe a sauka, ma'ana daga cikin ayatul ahkam, ayoyin da suke bayani akan hukunce-hukunce na shari'a. To tun daga ran da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum sukan sun gama sauka, don Allah ya riga ya cika addini, ba wani abu kuma da za a dada ba. To wannan ayan kuma ta sauka a ranar Arfa, a filin Arfa aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita sahabbai suna sauraro, aka saukar ya karanta musu, ga aya ta sauka Allah ya cika addini, kuma yake musu hal abun hal ballaktu shin na isar da aike, dukkanin su suka ce na'am ka isar da aike, daga idan ta sama yake Allahumma shahad, ya Allah ka shaida, yayi har sau uku. To amma ba ita ne ayan da ta sauka a ƙarshe ba, ayan da ta sauka a ƙarshe ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, kamar da Abdullah bin Abbas ya faɗa, yan jirare ne kaɗan sai manzo Allah ya tsara bar duniya bayan saukar wannan ayan. Wannan ayan kuma ba ta saukar da wani sabon hukunci ba, gargaɗi kawai ta yi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ku ji tsoron ranan da za ku koma a cikinsa izuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ku ji tsoron ranan al-qiyama, ranan da za a maida ku izuwa ga Allah a muku hisabi. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kowa a cika masa sakamakon abin da ya aikata, ko na alkhairi ko na sharri, kuma babu wanda za a zalunta ko daidai da kwayan zara. Kaga wannan gargaɗi ne, ba cewa kai abu kaza ibada bane ko abu kaza da ba haramun bane yanzu ya zama haramun. Wannan ita ce aya ta ƙarshe. Sura ta ƙarshe kuma da ta sauka a Qur'ani ita ce suratul Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sura ad-dunqule ta sauka, to wannan sura ita ce ƙarshe. Amma akwai ayoyin da suka sauka kuma bayan ta, ita ma wannan suran ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama aikin sa, addini ya cika, an yi fatahu Makka, jama'a sun yi ta shiga musulunci jama'a jama'a, yanzu ya koma ya kama tasbihi yana istighfari, da'awa ta ƙare, yanzu ya shiri kawai na komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa sayyidina Umar ba su zama tare da shi mahaddatan alqur'ani ne suke cewa shi sune fadawansa, wato sune muqarrabansa, saboda ko da zai yi kuskure da zaran yayi shikenan sai su fadakar da shi, yana son ya wani abu da kuskure sai a ja masa aya, shi yasa ya sa su a gaban sa. Wata ran wani ya zo ya yi masa rashin kunya, yace wallahi kai ba adali bane, baka ba mu dukiya, baka ba mu dukiyar gwamnati baitul mali kaza kaza kaza, shi azzalimi ne. Sai na Umar ya tashi kamar zai mangare shi, wasu daga cikin wa'ina al'anomi wani ya tashi yace a Ubangiji ta lake khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin, Allah yake ka dinga afuwa in an maka abu, kai umarni da kyakkyawan aiki, ka kauda kai ga barin wawaye masu wauta, yace wa hadha min al-jahilin, wannan yana daga cikin masu wauta wanda ya maka wannan abu, Allah kuma yake ka kauda kai karka kula su, yace wallahi ma jawazaha Umar wa kana waqafan inda kitabillah, kai na Umar bai ketare wannan ayan ba, shi in an ce Allah yake to anan yake tsayuwa kawai, shikenan bai masa komai ba. To sai daga cikin wa'annan alaramomin akwai Abdullahi bin Abbas, shi kuma yaro ne karami, yaro ne. Abdullahi bin Abbas kwata-kwata ya rayu shekara 13 ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shikenan sai wani daga cikin su ainihin wanda suke zama da sayyidina Umar sai suka ce ya ilal mu'minina, me yasa kake barin yaro ne yana zama a cikin mu, muna da yara so in sai tafi wurin sa'o'in sa mana, sai zai zo dinga zama a cikin mu, kenan yayi karami ya zauna a wannan fadan. Sai sayyidina Umar ya shiru, shikenan da aka zo aka zauna a wutaran a majalisin, sai ce ni kamar wannan sura mai take koyarwa ne, idza ja'a nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban, mai take koyarwa ne. Shikenan dukkanin su sai su kuka dinga faɗan fassaran ayan kawai, ai Allah na cewa in an yi fatahu Makka mu taimakon Allah ya zo, manzo Allah ya sama ya dinga istighfari, yana yin tasbihi, Allah ne karban tuba ne, kowa ne zo sai fassara ta yayin da take. Shikenan sai Abdullahi bin Abbas yana shiru, sai aka ce to kai Abdullahi bin Abbas ne kake gani? Sai ce ni wannan suran abin da nake fahimta tana nuna ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa ne. Daga lokacin da ta sauka nan aka ce taimakon Allah ya zo, an yi fatawa maka, jama'a sun ta shiga addinin musulunci, jama'a jama'a, in ka ga haka kai ta tasbihi kana istighfari ka koma ga Allah, to kaga wannan yana nuna manzo Allah ya gama aikin sa kenan. Sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ni ma aka na fahimci ai, to kaga wannan ya yaka don ya nuna matsayin Abdullahi bin Abbas. Inna as-saghira lahu ilmun ma'al kubara, inna al-kabira bila ilmi ma'al sughara. Yaro yana da ilimi matsayin sa da manya, babba in bai da ilimi matsayin sa da yaro, yaro da gari abokin tafiyan manya. To da haka yaro karami zai iya sani wani abu wanda kuma manya ba su sani. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayan menene ake nufi da wannan aya, alam tara kaifa fa abinna alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi sama. Allah ya buga misali da bishiya wanda take mai dadi, wanda kuma tushen ta ya kafu a kasa, reshen ta suna sama. Wannan an yi misali ne da abin da me ake nufi da wannan misali na wannan bishiya. Allah ya buga misali da bishiya wanda take tushen ta a kasa, reshen ta a sama, kafaffiyar bishiya. Me yake nufi da wannan bishiya? Duk sabai ba wanda ya faɗa. Sai na Umar yana wuri, Abdullahi bin Umar yana yaro a lokacin, shi ya san la ilaha illallah ake nufi da aba afwan, an buga misali ne da la ilaha illallah, an buga misali la ilaha illallah yanda take kafi daram, kamar wata bishiya ne kafaffiya, wato ainihin tushen ta yana ƙasa, rassan ta yana sama, sai aka ce wata bishiya ake nufi. Duk sabai ba wanda ya faɗa. Abdullahi bin Umar shi kuma ya sani, sai ji kunya a ce duk dotta wannan gaba ɗaya su Sayyidina Umar ba su faɗa ba, ni ya zan yi na faɗa. Sai bai faɗa ba, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bishiyar dibino ne. Sai da haka bai tarsa yake gaya babansa Sayyidina Umar, ya ce wallahi ni na san bishiyar dibino ne, na ji kunyan faɗa ne kawai, ma'ana tunda manya ba su faɗa ba bai kamata ni in faɗa ba. Sai ce masa don me yasa ba za ka faɗa ba, da ka faɗa ni da ya zama daraja a wurina, a ce ɗana ɗan ƙarami ya faɗa amsa. Kici da ka faɗa mana ai da ya zama mini daraja. Ah, to kai in ka kasa abu ɗanka ya yi aiki kenan, ya ma fi ai, a ce ɗanka ne ya yi a wannan abu, to sai bai faɗa ba. To bishiyan dibino kuma ake nufi, to da Larabawa suna buga misali da bishiyan dibino, ba bishiyan da ta kai ta daraja a wurin Larabawa. Waradna ma a jijila ta khaira ma'in wa zurna ashrafa shajarin nakhila. Mun zo ruwan jijila shi ne ruwan da ya fi kowane, mun zo ainihin bishiyan da ta fi kowace ɗaukaka ita ce bishiyan dibino. To haka nan abin da ya sa na kawo wannan kisan idza jaa nasrullahi, yana daga cikin sura ta ƙarshe da ta sauka, wato sura a jumlance, don ta nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama aikin sa, zai tafi ya bar duniya. To wannan shine sune ayoyin da suka fara sauka da kuma wanda suka zo a ƙarshe. Duk sauran ayoyi kuma da surori suna tsakiyan waɗannan ayoyi da suran da na faɗa. To Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal muddaththir, ya kai wanda kake lullube da burgo, kun ka tashi fa'anzir, ka yi gargaɗi, ka tashi da kan ce masa aka yi iqra, yi karatu, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, kai karatu da sunan Ubangijinka wanda ya halitta, ba wanda ya halitta sai shi. Iqra rabbukal akram, Allah shi ne mafi daraja, mafi afwa, kai su karatu da sunan alladhi 'allama bil qalam 'allama al insan, alladhi khalaqa al insana min 'alam, wanda ya halitta mutum daga mani, sannan wa 'allama al insana wa 'allama bil qalam alladhi 'allama bil qalam, ya sanar da mutane da alqalam, ma'ana ya koya mutane ilimi da rubutu da alqalam, sannan wa 'allama al insana ma lam ya'lam, ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Kaga dukannan ba wani abu da aka ce na sako kai sarwa da jama'a, amma dai an masa wahayi kuma nuna masa karatu yana da muhimmanci, yasa aka fara da iqra, kuma karatu da bismillah ake fara shi, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, kuma nuna masa rububiyya, tauhidur rububiyya shine Allah shi ya halitta gaba daya. An nuna masa asalin halittar mutum, an halitte shi daga ainihin maniyi ne, maniyi ya zama jini, alaq din shi ne gudan jini. Sannan kuma an nuna masa Ubangiji ta'ala shi yafi komai girma, shi yafi komai daraja. Sannan aka nuna masa Allah shi ya sanar da mutum da bai san komai ba, ya koya masa karatu, ya koya masa abin da bai sani ba. Shikenan ba wani abu a nan na tauhidi ko wani abu da za a ce na isarwa ko na ibada. To kaga wannan an masa wahayi don ya a nuna masa ya zama annabi. To amma nan da aka zo kuma abu na farko ya ayyuhan muddassir ta kace kun fa anta. Kuma dama shine abin da Warqatu bin Nawfal yake cewa zai zama din. Ma'ana zai zama manzo. Ina ma ina ra'ayi lokacin da zaka zama manzo. To yanzu ne ya zama manzo. Da wannan suran ta sauka. Kum ka tashi fa anzir kai gargadi. Ma'ana ka gargadi jama'anka. Ka je ka kira su zuwa ga tauhidi. Zuwa ga addinin Allah. Abota Allah ta'ala shi kadai kada a masa abokin tarayya. To wannan al'amarin ba karamin girma ne da shi ba. A lokacin duk duniya ba musulmi. Da ba ya Makka kuma gumaka ne a kewaye da ita kowa bautan gunki yake. Shikenan aka maka waya aka ce je ya kira jama'a zuwa ga musulunci kuma an aiko shi zuwa ga duk mutanen duniya gaba ɗaya da aljanun duniya. Shi kadai kuma tashi kai gargadi kuma umurni ne kuma dole yayi. Ka ga wannan ba karamin tashin hankali bane. Farka manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya tashi din. Da ya tashi a sirrance fara kiran saboda babban al'amari ne. Sai dai shekara uku yana kiran mutane a sirrance. Idan ya ga alaman akwai alkhairi a tare da kai sai ya ka gefe. Ya ce maka shi fa manzon Allah ne Allah ya aiko shi abota masa shi kadai. Kada a masa abokin tarayya. Wannan ne karba. A sake kiran wannan wannan ne karba. A haka ya dinga da'awa. A sirrance sai da aka yi shekara uku. Da kadan kadan ana taruwa ana taruwa idan za a yi meeting sai a tafi Darul Arqam Ibn Abi Arqam a boye za a je a dan tattauna amma ba a isa a fito a fili a ce a zo a karbi kalmar shahada la ilaha illallah daga cikin maza wanda ya fara karban da'awan shine Abubakar babban abokin sa ne aminin sa ne tun kafin ya zama annabi amma manzala ta sama yana bashi shekara biyu a duniya jan haife shi bayan amul fili da shekara biyu mazala kuma amul fili shekaran yakin jiwa shikenan Abubakar ya yadda ya sallama ya miƙa wuya ya musulunta ya kira matarsa Khadija daga cikin mata ita ce farko wanda ta fara musulunta ita mata anka ai tun kan ya zama manzo ma ai akwai alaman za ta anka a hadisin da muka karanta wancan safi sannan ya kira abun nan maulansa shine Zaid bin Haritha bawansa ne da ya gaje shi daga wurin babansa ya yanta shi ya zama yaron gidansa sai ya kira shi shi ma sai ya ansa ya musulunta sannan ya kira yaron gidansa wato Sayyidina Ali dan babbansa ne amma yana karkashin renon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidan manzon Allah shi ma ya kira shi sai ya ansa shi ma ya musulunta to ina su ne mutum hudu na farko da suka fara musulunta sannan daga baya sai na Abubakar sai kama da'awa shi ma ya je ya dawo su Uthman bin Affan ya musulunta hannu sai na Abubakar Abdurrahman bin Auf hannu sai na Abubakar Sa'd bin Abi Waqqas hannunsa Talhah bin Ubaidillah hannunsa Zubair bin Al-Awwam a hannun sai musulunta haka nan Bilal ana azabtar da shi saboda imaninsa ya je fanci shi shi ma ya musulunta a hannunsa ne to kaga haka nan manzo Allah na da'awa su Abubakar suna ne tunda aka yi shekara uku ana wa'azi a sirrance a koyi abu ya bai tafi karba to da haka samu adadi mai dan dama shikenan daga nan sai aka saukar masa da wa'anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi yan uwanka makusanta danginka to nan ma ni babban al'amari ne ya je tara su a dutsen Safa ya zo zai yi wa'azi zai nuna sai ce musu shi manzon Allah ne ai ba ai ba su sani ba ne dole shekara uku kan sun danji kuskus kusin magana ya zo ya hada su Banu Hashim da Banu Abdul Manaf ya hada su wuri daya kafin yayi magana ma Abu Lahab babbansa yake kai karka mana yarin ta fa a wurin nan yake ga manzala ta salam ya wannan dukkanin su nan baffanunka ne da yayan baffanunka karka mana yarin ka nan ɗan uwanka ne a wurin nan yawa ni ban ga wanda yazo wa dangin sa da shirri kamar irin abin da kazo da shi din nan ba ya faɗi wannan magana to da yaga alaman dai akwai matsala sai ya shiru bai ce komai ba wannan ya watsi a wannan haduwa to sai daga baya sake tara su kuma tarawa na biyu da ya ga alaman babbansa Abdulmuttalib zai ba shi kariya abun nan Abu Talib afwan Abdulmuttalib kakansa ne ya ga babbansa Abu Talib zai ba shi kariya alaman yadda ya gani sai ya sake tara su sai ya sake tara su ne nan ne ya yi muqaddima ya ce shi ya yi imani da Allah ya yi tawakkali ga Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni rasulullah na shaida Allah abun nan ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma don Allah ne sannan kuma yake inna ra'ida la yakzibu ahlahu shugaba baya yi wa ƴan uwansa ƙarya
ko da ma zai ƙarya da zai bunnan iyalensa ba sai dai je can gefe ta musu ƙarya in yazo kuma cikin iyalensa ya ce ai kaza da kaza nake musu yace to ba zan muku ƙarya ba yace wallahi innakum katamutuna kama tanamun wa satub'athuna kama tastaqizun wa la tuhasabunna bima ta'malun wa inna al-jannata abadan aw an-naru abada yace wallahi za ku mutu kamar yanda kuke bacci kuma za ku tashi za a tashe ku ranar kiyama kamar yanda kuke tashi daga bacci kuma za a muku hisabi da abin da kuke ayyukan da kuke a duniya sai a muku hisabi sannan kuma imamu sun bayan hisabin ko ka tafi aljanna har abada ka dawoma a ciki ko kuma ka tafi wuta har abada cikin nan ya isar da wannan sakon a lokacin shi Abu Lahab ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taballaka ali hada jama'ata yanzu don wannan zaka tara mu halaka ta tabbata maka to shine fa ubangi ta la saukar da tabbad ya da abila habin wa tabba ya rama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagin sa da haka sai Abu Lahab shine ya halaka hannayen sa kuma halaka da shi da matarsa da sauransu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi wannan sakon a dutsen ainihin wato kafa kuma yayi wata shimfuda kafin ya ga musu yace yanzu inda zan ce muku za a kawo don auta abana wata haduwa ce kuma wannan daban bayan ya kira banda wa'annan mutane guda biyu haduwa ta uku ya saki kiran kabilu daban-daban Qurayshawa wanda suke da alaka da dangin su yace musu yanzu a dukan safa yace yanzu idan nake muku akwai runduna ta yaki suna fitowa bayan dutsen nan da su yake ku za ku yarda suka ce zamu yarda saboda majaranna alayka illa shidikan ba mu taba jarraba ka da ƙarya ba gaskiya duk abin da kake faɗa gaskiya ne suna ce masa amin amintacce yace to wallahi ina muku gargadi ni manzon Allah ne ina muku gargadi kafin abin da ke gaban tashin alkiyama ma'ana ku yi imani da Allah ta'ala in ba haka ba kuma akwai mala'i ya mutu wannan gargadi shikenan nan ma Abu Lahab ya tashi ya faffada masa maganganu to wannan shine farkon bayyana da'awa kun bayyanawa ya fara da ƴan uwansa wataƙila za su ga cewa wannan abu daga cikin dangin su ya fito su kishi su karbi amma ba su karba ba to haka dai aka ci gaba da da'awan ana yi har aka saukar da fasda bi matumar wa arid an mushriki fasda bi matumar ka je ka aikata ka tsaga abin da aka umarce ka da shi ma'ana ka je a fili kai da'awanka ka kira abun nan ka kira mutane zuwa ga tauhidi ka share mushrikai ka kawo da kai gabar mushrikai ma'ana ka share su su faɗi duk abin da za su je su faɗa ka kira mutane zuwa ga tauhidi a wannan zaman da aka yi ƙarshe shi Abu Talib bai imani ba amma yace ya ɗau alƙawarin ba za a taɓa shi ba matuƙar yana rayu yace matuƙar ina rayu ba za a taɓa ka ba kuma zan taimake ka cikin nan manzo Allah ya ci gaba da da'awar sa ya samu kuma wannan kariya din amma shi Abu Talib shi bai imani ba yace bai abin nan bai bar addinin Abdul Muttalib ya bi addinin yara ma in yayi haka za a zage shi za a ce ai ya bar addinin babansa ya bi addinin yaro wannan abu shi hana shi musulunta amma dai ya bada kariya ko ce kuma ya yadda addinin musulunci shine addinin da yafi kowanne amma yayi kalmar shahada wannan shine abin da ya gagara to manzo Allah ya tsawa bayan yayi wannan ya ci gaba da da'awar sa kawai da dadi ba dadi haka aka dinga da'awar sa abai suna shan wahala to ba ina so in kai kisan haka ce bane a takaice wannan shine ma'anan kun fa anzir ta ci kai gargadi sannan wa rabbaka fakabbir ubangijinka kuma ka girmama shi ka girmama ubangijinka mahaliccinka ka girmama Allah subhanahu wa ta'ala da mutum bai girmama Allah ba ai bai zai tauhidi ba ko yayi da'awan shi musulmi ne to zai warware tauhidin sa to da haka ka san girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi yayi sama yayi kafa yayi halittun nan gaba daya shine mai aljanna da wuta shine yazo da wannan addini shine mai umarni da hali shi ya halitte ka shine kuma zai kashe ka kuma ya sake ta da kai wannan kawai ya isa ga girman sa to da haka Allahu akbar Allah shine mafi girma babu wani abu mai girma kamar Allah subhanahu wataala to kaga girman ubangiji subhanahu wataala idan mutum yana ganin girman Allah bai zai wasa da tauhidin sa ba sannan bai zai wasa da alqur'ani ba bai zai wasa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai alqur'ani izgilanci ba bai zai wa Allah izgilanci ba bai zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci ba zai ga muhimmancin su duk inda aka ambaci Allah to zai ga girman Allah a zuciyarsa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'mini sune wanda in aka ambaci Allah zukatan su ke tsorika saboda ganin girman Allah subhanahu wataala to wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka duk wanda baya girmama Allah to addinin sa bai zai yi daidai ba shedan yana wasa da hankalin jama'a ina wasa da hankalin jama'a. Wai mutum har ya ji a ransa ya kai wani matsayin da zai iya zagin Allah ko ya ci mutuncin Allah. Wannan bashi ne irin bidiyoyin da ake cusa mutane. Mutum ya tara jama'a ya ce musu wai Allah mugu ne, karka yadda da Allah. Wai na son ya nuna shi waliyi ne, in yi haka to nan ne za a yadda waliyi ne matsayinsa ya kai. Amma kai da ake gayawa kai bai kamata kai haka ba, saboda kai matsayinka bai kai ba ne. To irin wannan abubuwa, ina girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Kafirai kan sa ne suka yi shirka. Me yasa basu yi imani da ranar alkiyama ba, saboda basu san darajar Allah ba. Allah ta'ala ce wa ma qadarullaha haqqa qadri, basu daraja Allah haƙiƙanin darajawansa ba, da suka ce Allah ta'ala yana da abokin tarayya. Basu girmama Allah haƙiƙanin girmamawansa ba, saman nan da ƙasa gaba ɗaya Allah zai ya mutsata ya rike ta idan an zo tashi alkiyama, kamar kai ka rike ƙwayan zarra. Ba komai bane a wurin sa. Ya kamata mutum ya san girman Allah subhanahu wata'ala. To sai ya zama maimakon a nuna maka girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai a ji ana nuna maka girman wasu mutane, sai ka zo ka fifita su akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan shine rashin basira, wanda ake cewa damsul basirati, basiran ka ta shafe ga mahalicinka, ga manzonka, kaga darajar su, a nuna maka girman su, sai zama ba su bane, sai a daga maka wasu mutane daban kuma ake wai su ne suke da girma. Aljannan ka ta bangaren su zaka samu. Har a zo a ce sun fi Allah ma subhanahu wa ta'ala girma. A ce ba wannan siffofin Allah nan ba nasa bane, na wani ne? A korewa Allah ya fito, a ƙarshe a zo a ce su ne iyayen Allah, wani shi ne uban Allah. Duka wannan ana faɗa. To kaga wannan kwata-kwata koni ƙazarrafin ba maganar girman Allah a cikin zukatan irin wannan mutane. Wannan ko shi yake sa mutum ya yi shirka bai dawo ma shirka yake yi. Ya fita daga musulunci bai damu ba, saboda ba a sa masa girman son girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda zai hana ka bata shine ka san girman Allah da girman Alkur'ani da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine maganin bata. Da aka je yakin Tabuka, wani faɗa magana yayi daga cikin munafukai, yace ko kuma musulmi ne amma musulunci bai shiga zuciyarsa ba, yace shi bai taba ganin makwaɗaita masu girman ciki irin waɗannan mutane ba, ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'a da sahabbansa. Wani yace wallahi kai munafiki ne, sai na je na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi wahayi ya sauka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum, da Allah da manzon Allah da Qur'ani kuke wa izgilanci. Mutumin yana cewa wallahi da wasa nake yi fa ya rasulullahi, da wasa nake yi, bani ta lafi la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani, kar ku kawo wani uzuri kun kafirce bayan imani ku. Duk wanda yawa Allah izgilanci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani ko da wasa ne ya kafurta, ana wasa da Allah ne? Ba wasa da Allah. Ana wasa da alqur'ani, ana wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wasa da su. Ba ka ce da wasa nake yi ba, kawai mutum ya kafurta. To kaga wannan rashin sanin girman Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine babban abun da zai shiga, farkon abun da zai shiga zuciyar mutum shine ya san girman Allah, ya san girman Alkur'ani, ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To nan ne addinin sa da yake. Wannan ayoyin da su ne ayoyi na farko da suka fara sauka. Amma gashi wa rabbaka fakaddir, ka girmama ubangijinka, ka san darajar Allah subhanahu wataala. Sannan yace wa siyabaka fatahhir, ka tsarkake tufafinka daga najasa. Wannan shi ne zahiri na wannan ayan. Karka zama mai dauda, karka zama mai kazanta, inga tsafta, karka bar tufafinka da najasa, ka tsarkake shi. Wasu malayan suka ce abinda ake nufi da siyab anan alqalbu wa siyabaka fatahhir, suna nufin me? Ubangiji ta laya nufin wa qalbaka fatahhir, ka tsarkake zuciyanka, ka tsarkake zuciyanka daga dauda na shirka na bid'a na bokanci na surkulle na duk wani abu wanda zai gurɓata maka imaninka ko ya tafiyar da shi ko ya tauye shi. Wasu ya baka faɗaƙe suka ce abinda ake nufi a nan zuciya ne, saboda Larabawa sukan cewa alƙalbu afsiyaf, kamar yadda Imrul Qais yake cewa a Fatima mahlan ba'dha hadha tadalluli wa in kunti qad azmati sarmi fa ajmali agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muri alqalba yaf'ali wa in taku qad sa'ati minni khaliqatun fasulli siyabi min siyabiki tansulli. Yana yi wa matar abinnan budurwarsa ne gargaɗi, tana masa yanga saboda zunnan ta ga ya haukace a kanta da sauransu. kina rudi ki kina min yanga saboda kin ga zan iya kashe kaina ma saboda ke da sauransu sai yake cewa idan akwai wata dabi'a ta da bata miki ba to don Allah fatulli siyadi ki sunce zuciyata min siyadi ki daga zuciyanki tansuli sai zuciyanka sunce ma'ana sai ta fita daga zuciyanki to kaga asiyab anan yana nufin me yana nufin qalb shi yasa kuma suka ce wa sabaka fatahhir ana nufin wa qalbaka fatahhir ka tsarkake zuciyanka ma'ana ka tsarkake ranka wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad saa wa qad khaba man dassaha duk wanda ya tsarkake zuciyansa wannan shine ya samu rabo wanda ya daudada zuciyansa da shirka ko bidiyoyi ko sihiri ko bokanci wannan ya tabe ya tabe ba abin da yafi muhimmanci kaman tsarkin zuciya ai tsarkin bajini kenan in baji ne yake zahiri zai kyau in zahiri yake baji ne bai ba aikin banza ne to da haka mutum ya tsarkake zuciyarsa daga duk wani abin da zai gurbata masa imani sa shi yasa yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah ka bani tsoron Allah a zuciyata Allah ka tsarkake min zuciyata kai ne fiye mai tsarkake zuciya kai ne majibincin zuciya to kaga dole mutum ya dinga tsarkake zuciyarsa kuma yana ta'addu'a Allah ta'ala ya gyara masa zuciyarsa don Allah ta'ala zuciyar yake dubawa ba zahiri ba ayyukanka na zahiri aikin banza yin zuciyarka ba ba ta kyau ba to kaga abubuwan da suka fara sauka a wahayi kenan wa siyabaka fatahir ka tsarkake ranka ka tsarkake zuciyarka sannan wa rujuza fahajur su kuma gumaka ka ƙara ƙaurace musu don manzala sallallahu alaihi wasallam bai taɓa bautan munki ba ka ƙara ƙaurace musu to bakin ana yau manzala ta sa magana to duka mu mu ana mana kai kuma sai a ce wa rujuza fajir ka kaurace wa gunki manzala ya ƙara kaurace wa gunki dan ba kaurace ka ko ba asali ba ka kaurace wa gumaka asalin a rujuz jam'u rijisin ne wa rijiz kuma jam'u rijiz wa rijiz kuma asalin sa azaba ne azaba saboda bautan gunki yana kai mutun zuwa ga azaba ranar kiyama sai sa aka ce ya kaurace wa gumaka aka ambaci gumakan da a rujuz koda haka mutum ya daina bautan gunki gunkin kuma ba sai wanda aka sassaka ba ko mutum ne kake bautawa ya zama gunkinka kowane irin abu kana bauta masa ko kabari ko mutum ko wani itace ko menene sunansa gunki to mutum ya kaurace wa gumaka tauhidi ba ya cika dole sai ka kaurace wa duk wani abun da ake bautawa ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wannan sune ayoyi na farko da suka sauka yace fahami alwahyu sai wahayi ya dinga yawaita wata tabi'a kuma ya bibiya rawahu bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi حديث نقبة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يتي قال يتي جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انقطع جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه wannan hadisin daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah ya jaddada su gaba daya shi da baban sa Abbas fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi wato kada ka dinga motsa harshenka don kai gaggawa wajen haddace alqur'ani da farko idan an saukaro manzala ta sama alqur'ani sai dinga bi da sauri don tsoron kada ya manta don tsoron kada ya manta sai ka ce la tuharrik bihi lisanaka لتعجل به كركا دينغا موطا عرشن كدنك يجدقاوات ودين حدث القرآن قال سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو كما يزي جاء من السبب النزول نسوق من الآية من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياكفا يعالج شدة ينا غوغيا دطنني من التنزيل دقا سوقا القرآن واتو لوكا دينغا القرآن يكي سوقا ينا جن سنن ينا جن وحلا يكي وكان مما يحرك شفتي wannan din sai zama yana daga cikin abin da ke motsa masa bakin sa yana gaggawa ga wahalan da yake sha na saukan wahayi ga son kuma ya haddace abinda aka masa wahayi sai zama bakin sa na rawa shine shafataihi bakin sa dumbarun bakin sa guda biyu shafata ko shafata abun nan baki guda daya shafa to in an ce shafataini sai zama baki guda biyu ma'ana leban baki kenan leban baki guda biyu lebe na farko da na sama da na karshe su ne ake ce musu shafatani to sai zama yana motsa masa shafataihi leban masa guda biyu فقال ابن عباس عبد الله بن عباس فانا احرقهما نيما زم موتا لبن باكين نوا غدا بيو كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرقهما كما ان منزون الله صلى الله عليه وسلم يكي موتا سو فانزل الله تعالى سي الله تعالى يتوقد لا تحرك به لسانك كرك موتا حرشنك دشي لتعجل به دون كي غغاوا د القران وجن حدثي شي ان علينا جمعه mumun dauki alƙawarin zamu tattara alqur'ani a cikin kirjinka wa qur'anahu kuma mun dau alƙawarin zaka karanta shi kamar yanda aka saukar maka da shi sai yace jam'ahu innan ai jam'ahu laka fi sadrika wajibi ne mu tattara alqur'ani ai mu tattara shi a kirjinka wa taqra'ahu kuma ka dinga karanta shi wato ba za ka manta ba kenan ko za ka kwantar da hankalinka kada bakinka ya dinga jin abin da ake saukarwa zaka haddace alqur'ani فإذا قرأناه إن مك كرنت القرآن ما نالا تعالى نفسه إن ملائكة جبريل كرنت القرآن فاتبع قرآنه توك دي كراء ملائكة جبريل دي بأن يا جماعة توكلكم كرنت ذاك دي كحدثي كرنت تاكي قال يتي فاستمي له كثوراري ملائكة جبريل وأنصت كيشور كثوراريش كيشور توك تنجي كي مك وحلي فإن ثم إن علينا بيانه sannan bayanin alqur'anin bayyana da shi kuma yana kanmu kuma inna alaina an takrahu yace ma'anansa wajibi ne akan mu mun dauka mun dauki alƙawarin bayan alqur'ani ya gama sauka zaka karanta shi wato kuma inna alaina bayana yana da tafsiri guda biyu tafsiri na farko don albayan ma'anansa az-zuhur shine bayyana kuma inna alaina bayana zahirin sa ya zama wajibi akan mu bayyana alqur'ani ma'ana mu bayyana abubuwan da suke mujmal suke dunkule da wanda suke da iskari duk qur'ani ya fassara shi qur'ani ya fassara shashin sa da shashi in an karanta ayoyin a fahimci me ma'anar su wannan qur'a wannan ayan za ta dauki haka fassara ta biyu kuma thumma inna alaina bayana sannan wajibi ne akan mu mun tsorawa kan mu bayyanar da alqur'ani akan harshen ka ma'ana za ka karanta shi kamar yanda aka saukar da shi ba za ka manta shi ba kuma ba za ka bata ko kai kuskure a wurin karatun ba shine ma'anan wannan ayan to da ka anan Abdullahi bin Abbas ya fassara shi bayanahu dinnan qira'atuhu ake nufi zamu bayyanar da qira'an alqur'ani a bisa harshen ka to da ka ba za ka bata ba sai ce thumma inna alaina an taqrahu fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan nan idza atahu jibrilu in malaika jibril yazo masa istama'a sai ya tsaya ya saurara kawai wato bakin sa baya bi fa idan talaqa jibrilu idan malaika jibrilu ya tafi qara'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta shi kama qara'ahu kamar yanda malaika jibril ya karanta babu dadi babu rigi sai zama ya haddace shi kawai rawul bukhari rawaito wannan hadisi to kaga daga nan shikenan sai aka hana shi wannan gaggawan wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi wa qul rabbi zidni ilman kar kai gaggawa lokacin da ake karanta alqur'ani kan a gama ka bari sai an gama tukunna in an gama zaka iya karantawa kai dai ka roki Allah ta'ala ya kara maka ilimi roki Allah ya kara maka ilimi daga lokacin da aka saukar da wannan ayoyin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu nutsuwa idan ana karatu bakin sa baya motsawa kuma harshen sa ma baya motsawa anan Abdullah ibn Abbas yace mana mimma yuharriku shafataihi lakan bakin sa na motsa lokacin da ake sauka a saukar da alqurani qur'ayar alqurani ko sai tace la tuharrik bihi lisanaka karka motsa harshen ka to bakin ne yake motsawa ko harshen duka biyu ne yake motsawa in baki ya motsa to harshe zai motsa don qira'a da harshe ake ba da baki ba motsin harshen shi ya kawo motsin ne motsin baki to da haka duka guda biyu shi yasa wata riwayan ta zo yana motsa lafban bakin sa kuma yana motsa harshen sa to da haka kenan duka biyu yake yi to shikenan sai aka ce kar ya motsa harshen sa ya tsaya ya saurari wato ainihin qira'a din ubangiji subhanahu wataala zai yi mata wato ainihin abin zai lamunta masa karanta alqur'ani kamar yadda yake ba tare da ya manta ba. Anan Abdullahi ibn Abbas yace manzon Allah sallama yana samun tsanani lokacin da yake ake saukar masa da wahayi, sai ce wa kana mimma yuhariku shafatayhi, wanda yana motsa masa bakin sa. Fa qala ibn Abbas, Abdullahi ibn Abbas yace fa ana uharrikuhuma, ni zan motsa labban bakina kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhariquhuma, kamar yadda manzo Allah yake motsa labban bakin sa. To shin Abdullahi ibn Abbas yana nan ne a gaban manzo Allah sallama lokacin da wahayi ya fara sauka, manzo Allah yake motsa labban bakin sa da harshen sa har aka saukar da wannan ayan, aka ainihin ce ya bari bare da zai ce zan motsa su kamar yadda manzo Allah yake motsawa. Amsa shine bayan lokacin ba haife shi ba ma, yanzu wannan suratul qiyama a bakin suratul qiyama wannan ayan take, suratul qiyama kuma sura ce makkiya, kuma wannan kissan tana nuna farko-farkon wahayi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan matsala. Kama Abdullahi ibn Abba yake ni ma zan motsa inda manzo Allah yake motsa kamar yana wurin kenan, kuma lokacin ba haife shi ba, tunda aka yi shekara 10 ana saukar da alqur'ani kafin aka haifi Abdullahi ibn Abba, an haife shi kafin hijira da shekara 3, har aka je Madina dan shekara 3 ne, kaga na ma bai kai ya gane wani abu ba. To me yasa ya faɗi haka? Ɗayan biyu, in ma dai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari ne bayan ya girma, tunda lokacin da manzon Allah ta sanar da shi yana dan shekara 13, lokacin ya kai ya rike karatu, sai ya gaya masa da in ana min wahayi ga yadda nake, sai manzon Allah ta sanar ya motsa bakin nasa, shikenan sai ya gani, shikenan yanzu shi ma zai iya maimaitawa yadda manzon Allah ya nisanta masa, kaga ba iskali kenan idan manzon Allah ne ya koya masa. Kamar hadisin mu na Aisha na farkon saukan wahayi, Aisha tana ce mana abinda aka fara na wahayi shine mafarki. To a lokacin ina Aisha tace ba haife ta ba lokacin ita ma, don an haife ta kafin hijira da shekara na shekara tara, kaga lokacin ba haife ta ba, aka fara yau manzala ta an yi mar shekara 4 ana mar wahayi kafin aka haife Aisha. To amma ita sai take ba da labarin kamar tana nan a lokacin, to nan ma sai a ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ba ta labari. Wannan mafita ta farko. Mafita ta biyu, ko ya zama Abdullahi ibn Abbas wani sahabi ne ya ba shi labarin wanda yana nan lokacin da abun ya faru, kamar yadda su Abubakar da su Abdurrahman bin Auf da sauransu, su suka ba shi labarin da ga yadda manzon Allah yake yi. Shi wannan sahabin sai ya motsa bakinsa yadda manzon Allah yake motsawa, Abdullahi ibn Abbas sai ya gani yace shi ma zai motsa yadda manzon Allah yake motsa, kaga babu misali. To idan sahabi ne ya ba shi wannan hadisin sai ya zama mursal, aka hadisin Aisha ma sai ya zama mursal din wani sahabi ne ya ba ta, hadisi mursal asalin sa hadisi ne da'ifi. To amma wannan hadisi ingantacce ne saboda mursalu sahabi ne, maratilu sahaba malamin hadisi suka ce ingantattun hadisai ne, saboda sahabbai suna ruwaitowa ne daga wajen sahabbai yan uwansu, su kuma sahabbai gaba ɗayan su adalai ne kuma masu kiyaye hadisi ne, shi yasa idan aka ce wani sahabi ne ba a bincike a kansa, kawai an sallama an miƙa wuya. To galibi ƙananan sahabbai sigaru sahaba irin su Abdullahi ibn Abbas suna ruwaito hadisan su daga wajen sahabbai ne, manyan sahabbai. To idan ya zama daga wurin sahabi ya dauko babu wani matsala, ai shi yasa shi ba sai ya ce Abubakar ya gaya min ko Umar ko Ali ko Usman, a ko sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzala ta saba ce an san sahabi ne ga wasa sahabi, kuma ba mu da matsala tunda mun tabbata sahabi ne, shikenan a yanzu ba ma buƙatan mu ce waye ne sahabin, bare mu duba adali ne ko ba adali ba, dukkanin su adalai ne, Allah ta'ala ya yarda da su gaba ɗayan su. To kaga hadisin sai ya zama ingantacce, shi yasa sahabba mabannin malamin hadisi suka tafi akan cewa maratilus sahaba sahiha, wato sahabi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko ba shi ruwaito hadisin ba, hadisin sa ingantacce ne. Kuma nan da yawa, Abdullahi ibn Abbas yana da irin wannan hadisin da yawa, Abdullahi ibn Umar yana da yawa, abin da ke nuna hadisin Abdullahi ibn Abbas da yawa a wurin sahabbai ya dauko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, sai samu wani abokin sa wani mataki yace kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, ka zo mu bi kan manya-manyan sahabban nan mu je mu dauki ilimi, mu je mu dauko hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su. Sai wannan abokin na sai ce haba yaro, sai ce ga irin su wane da wane manyan sahabbai waje saurare ka, in ka ilimi ma wa zai buƙace ka, shikenan Abdullahi ibn Abbas sai ce to wannan ba abokin tafiya bane, sai share shi sai kama neman ilimi ya je nan ya dauka ya je nan, zai je wajen sahabi yana neman ilimi, sai sahabi ya ce masa haba dan babban manzon Allah, ai da ka aika mini ma da dan zo in baka hadisin, sai ce a'a al-ilmu yuta wala ya'ti, shi ilimi zuwa masa ake ba shi ne yake zuwa ba, sai an je da sa. Wata nan zai zauna a kofar sahabin bai zai masa sallama ba, saboda jin nauyi malami ba a gwankwata masa kofa ya zauna a wurin har bacci ya dauke shi kura ta zo ta sai ta bile shi haka har malamin ya zo ya fita daga gidansa ma bai san ma akwai mutum a wurin ba kura ta bule shi kawai da ciyawa sai ya farka sai ya fita to irin wannan wahalar ne ya ta har ya tara wannan ilimi yace wannan abokin nawa bai mutu ba face ya ga jama'a sun zo sun yanyame ni a ƙarshe sun zo sun yanyame ni ko ina suna neman ilimi na kowa yana bukatar in baki hadisi da ya kalli wannan taron yace kai hadal fata aqalu minni yace wannan matashin ya fi ni hankali shi saurayin yake gaya wa Abdullahi bin Abbas yace yake gaya mutane wannan saurayin ya fi ni hankali ma'ana Abdullahi bin Abbas ya fi ki hankali shi ya ji ya yi karatu shi kuma yana zaune gashi da yace ba za a bukace shi ba kuma har an bukace shi yana raye kuma ya gani da idonsa shi yasa hadisai jiwa ba nasa bane ba sai tsaye karbo su daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan rayuwan da yayi wanda har zai iya karban hadisi da yake shekara 6 ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai iya kiyaye abubuwa to hadisan kuma suna da yawa shekara 23 ana ba da su to sai suke karba wajen sahabbai dan uwansu haka Abu Huraira shekaran sa 3 kawai ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya fi kowa yawan hadisi to kaga zai yi ake daga wajen manzon Allah ya karbo su duka ina ya karbo ne daga wajen sahabbai wanda suka fi shi dadewa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in yazo da zai ce akhbarani ibn abdullah bin mas'ud ba a sai dai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai ce abdullah bin mas'ud misali ya ga mini kaza wani hadisi yana ba da shi abu huraira yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha junuban fala siyama lahu duk wanda yayi gari da janaba bai da azumi kamar yace mutum ya sabu da iyalinsa shikenan sai bai wankan janaba ba har alfijir ya fito to yana cewa manzon Allah ya ce mutum bai da wannan azumin ma'ana sai dai ya saki azumi saka ce a'a Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wayan gari da janaba kuma ya ci gaba da azumin sa ya waye gari da janaba bai wankan janaba ba har alfijir ya fito amma kuma ya ci gaba da azumi ya zaka ce manzon Allah ya ce duk wanda gari ya waye masa bai wankan janaba ba bai da azumi sai yace to ni bo wannan hadisin ba na ji shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane al-Fadl bin al-Abbas shine ya gaya mini dan uwan wannan Abdullahi abuna Abdullahi bin Abbas ne yace shi ya gaya mini labarin wannan hadisin ba a wurin manzon Allah ne ba to hadisin ba ƙarya bane gaskiya ne amma an shafi aiki da wannan hadisin tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mu cewa ya gari da janaba sai zama kawai zai wankan sa kuma shi gaba da azumin sa yaje sallan asuba ina fatan mun fahimta to maratilu sahaba wato hadisi ne wanda ake ainihin karban su babu ishkali sannan mala yace wa anhu radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril alaihi salam وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري وانا حديثي يتي وعنه دقا واتنا دقا عبد الله بن عباس وعنه دقا قريتي الضمير يرجع إلى أقرب مذكوري شيني قاهد أنا العربي ضمير أنا كما وسونا نقصد عطا أمتا شيني عبد الله بن عباس رضي الله عنه دقيت عنهما Allah ya rida su dukan su biyu shi da babansa. Kale yake kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a jawadan nabi, shi yafi kowa kyauta, babu wanda ya kai shi kyauta. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana. Ya kasance a lokacin da yafi kowane lokaci kyauta a cikin watan ramadana ne hina yalqahu jibril alaihi salam. Lokacin da mala'ika jibril yake haduwa da shi. Wa kana yalqahu malaika jibril yana haduwa da shi fi kulli lailatin akowani dare min ramadana daga ramadana fayudarisuhu alqur'ana yadinga karanta alqur'ani tare da shi fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi ya fi kyauta da alkhairi min arrihil mursala fi da iska wanda aka aiko ta wato idan yana kyauta yana gabe ko ina da ina kamar yadda iska in aka koro ta sai ta shiga gidan kowa ko ka kulle wunduna da kofofi zaka ji sanyin wannan iska to haka manzo Allah yana kyauta da gaggawa kyautan sa na saurin gami jama'a yanzu wani ya samu wancan ma ya samu wancan ma ya samu to wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kyauta menene aljudu aljudu shine kyauta da hauta to amma kalmar larabci tana da fadi amuna da aljudu muna da astasa'u idan an ce astasa'u shine a dukiyanka ka bada abinda bai kai rabi ba, daga rabi yayi kasa, abinda bai kai rabi ba yayi kasa. Dan za a ce kai asaka kadan kuma a kashi 10 ka bada kashi 1 ko kashi 2 ko kashi 3 a kashi 10. To amma ba a cewa judu sai mutun ya bada sama da rabi ko dukiyarsa gaba daya, wato daga rabi yayi kasa asakawa ake cewa. Wannan mafi mutane da yawa sukan yi, amma ka wuce rabi kusan duk dukiyanka ka bayar ko ka bayar gaba daya, to wannan shi ake cewa aljudu. To aljudu ne ya ci wahala ke da ni ke da asaka. To manzon Allah ta sanama a jawadan na da fi kowa kyauta, me yasa? Shi yana bayarwa har abun ya kare gaba daya, wannan yazo a bashi, wannan a bashi, har wani yazo a ce wallahi ya kare, amma ka jira in an samu za a baka. Kaga ba wanda ya bi shi, ba wanda ya fi shi kyauta. Ina ba da garkin dabbobi gaba daya, mutumin ya je mu ne musulun tare da yana da awana ta ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yudi'a da amma ya khafu faqar, ya ku mutana ku yi kyauta, muhammad yana ba da kyauta ba tsoron talauci, yana ba da ku musulunta, muhammad yana kyauta kyautan wanda ba tsoron talauci. To kaga kyautan sai ta zama sababi na musulunta mai musulunta mutane ka bayar fi sabilillah. Ina daga cikin dabi'u masu kyau wanda tun zamanin jahiliya kuma har yanzu dabi'un da za a fiye ba kowa da su shine kyauta. Idan kana kyauta kana alheri kowa gani kirkin kai, amma duk iyamul lailin ka duk azumin ka kullun kullun idan baka kyauta wani kai aure sa ba mutumin kirki bane, sai zai yi ba maka ba ko ma me kake. Amma in kana bayarwa ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan, to kowa kai bawan Allah ne. Ina jiran sallan gawan ka sai tituna sun cika a garin nan, idan aka ce ka abin nan kare su aje an taba yin wani mutum a garin nan irin wannan lokacin ba na garin nan ne kyauta sosai da yare su ko ina, abun mamaki an tare yanzu ba a sake sallan gawa irin ta ba, ko ina ci suna suka cika haka kyauta yake. Saboda haka mutum ya zama mai bayarwa, mai bayarwa, mutane su yabe ka, kuma ubangiji ta la ya yabe ka, ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan ka ba, kuma wannan shine in kai haka shine kana sayan aljanna da dukiyanka, kuma shine zaka wanke kurakurenka na matsalan da kake samu a hanyar neman kudinka, da shi zaka fi ma wanda wani talakan da bai da abin da zai bayar din bai yi ibada ta wanda tafi taka ba, sai ka zama kafi shi ne, kafi shi wadata. Kuma haka sahabban manzala sa suna suka koyi da manzala sa suna akan wannan, suka dinga bada kudi, suna bada kudi har talakawa suka yi kishin su, suka ce ya rasulullahi zahaba alul dusuri bil ujur, masu kudi sun tafi da lada fa, tusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumun kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, suna azumi kamar yadda suna sallah kamar yadda muke sallah, suna azumi kamar yadda muke azumi, amma su suna da ragowan kudin su suna ba da sadaka, mu kuma famu da abin da bamu ba za mu ba da sadaka. Manzo Allah ta sama ta ai billahi la ilaha illallah sadaka ne, duk tasbihi sadaka ne, duk kabbara sadaka ne. A wata ruwayan yace to bazan nuna muku abin da idan kun yi shi za ku riske wanda ya tsere muku, kuma babu wanda zai riske ku kai wanda yayi aiki irin naku. Sai suka ce ga amana ya rasulullah, yace to in kai sallah kai subhanallahi 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33, in kun yi wannan ba wanda zai samu daraja irin naku sai wanda yayi irin naku, sai in mutum ya irin wannan. Sai suka je suna murna suna tayi suna tayi, sai masu kuɗi sai suka ji labari, su ma sai suka je suka kama yin wannan tasbihi da tahmidi da takbiri. Sai suka sake dawo wajen manzala su suka ce ya rasulullah, in uwan mu fa sun ji wannan lakanin da ka bamu, su ma sun je suna tayi, kuma yanzu mun sake zama daidai kuma sun fi mu wajen me, wajen kyauta da sadaka. To me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muku, yace zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan fadalan Allah ne yana ba wanda ya ga dama. To yanzu da duk masu kudin da haka suke ai da sun fi kowa kenan kirki ko da masu kudin mu sune masu kirkin mu kenan, su suka fi kowa tsoron Allah, su ne suka fi kowa zama mutanen kirki, inda irin suna koyi da irin wato masu kudin sahabbai, kuma abin da ya kamata kenan. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mukthiruna hum al-aktharuna yawm al-qiyamati illa man fa'ala bil mali hakaza wa hakaza, masu kudi da yawa sune wanda suka fi kowa tadewa ranar al-qiyama, sai wanda ya dinga daukan dukiyar yana bayarwa nan ya mika ta mai mika hagu, kai ma gashi kai ma gashi, sune wanda ba za su tabe ba ranar al-qiyama. Me za ka yi da kudi? Za ka mutu da shi abun ne ka kabarin ka ne, ha kan bukatan ka kana yi, yanzu ne ya tara kudin da jikokin sa ma za su mutu ba su su cinye kudin, amma ba neman lahira da su. To ka zama jawabi ne kyauta. Aka zo za a tafi yakin Tabuka babu kudi, sai na Umar ya je ya raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi, yace kullum Abubakar idan ka zo neman taimako sai ya fini kullum yace yau kam ba zai fini ba sai je raba dukiyansa biyu sai ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai sama yace masa Umar wannan dukiya me yawa me ka baro iyalinka yace na bar musu rabi ne kaga yayi kokari to sai na Abubakar da ya tashi gaba ɗaya dungumo dukiyansa gaba ɗaya abin da ya mallaka a duniya ya kawo je kawo yace me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ka baro iyalinka Abubakar yace afaitu lahum Allah wa rasuluhu na bar musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan to imani irin na Abubakar yana da wahala mun an san ba za mu iya ba da za a wani imanin mutane gaba daya na Abubakar ya rinjaye ne mutane manzon Allah ta sama ya karbi dukiyan a haka ya bayar gaba daya kuma aka karba aka ciyar da ita fi sabilillah aka biya da ita to amma da ni da kai da shi fa duk abin da muka mallaka cewa aka yi mu bayar daidai gurgudu walazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawam karka bayar gaba daya ba ce ka bayar ba karka maki tsakatsaki dai kana ba to wannan din ma zai gagara ba ce ka talauta kanka don ka azirka wani ba ko ka ba wani ba Malik Kabu bin Malik lokacin da aka karbi tubansa bai ji yakin Tabuka ba da aka saukar da aure aka ce an karbi tubansa ba cewa yace ya Rasulullahi duk dukiyata na ba da ita sadaka saboda murna an karbi tubana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amtik alayka ba Malik ka rike wani dukiya ka rike wani bangare dai ka bada wani bangare amma kar ka bayar gaba daya saboda shi imaninsa bai kai na Abubakar ba wataƙila in ya bayar da gaba yazo yana nadama me yasa yayi me yasa yayi wannan sai maka illa da ka dama na bada radi man ko a kashi uku in bada kashi daya duk shedan sai yazo yana sa masa wannan sai aka ce ka bayar dai zai gurgudu malaya kike suka ce da mutum zai rantse yayi ba kance duk dukiyar sai ya bada ita fi sabilillah aka ce kashi uku za a riba da sai a dauki kashi daya sauran yaje amfanin sa da shi an ji tausayin sa to wannan din ba gagare mu ba wannan din ba gagare mu kaga wannan akwai mutane su yi ta tarawa wallahi larabawa ba wani kudin da suke tarawa amma sun fi kowa kyauta kamar yanda suke a zamanin jahiliya haka a yanzu ma suke zaka ga mutum yana taimako zaka dauka miloniya ne amma wallahi wata ran a zo ne ma sai ce a bari sai an yi albashi in an yi albashin kuma yayi sai sai ka dauka ya tara kudi ne ba abin da ya tara bai da shi amma duk abin da yazo bayarwa yake ya bayar ya bayar amma mu mun tara kadarori gidaje filaye motoci kaza kaza kana tara dawa ina zaka je duk alamun mutuwa sun bayyana maka amma mutum kawai kullun tara yake bai zai bayar fi sabilillah wa kake tara wani sai sa mazala ta sama yake kowa daga cikin ku dukiyar magadan sai fi so fiye da dukiyansa suka ce ya haka ya rasulullah yake ah mazala ta sama yake ai maluka ma akalta fa afnaita dukiyanka shine abun da kaci ka karar da shi aula bi safa ablaita ko ka daura ka tsufar da shi na tufafi au ta sadaka fa aqnaita ko kuma ainihin ko fa afqaita ko ka ba da sadaka ka wanzar da shi shine wanda zai je ya samu ladan sa a lahira yace wa ma siwa zalika fa zahibun anta wa tarikuhu duk abun da ba wannan ba zaka tafi ka ba shi suwa zaka barwa magada ka kewaye nan ka shinnace nan ka gyara nan ka kara wannan ka sai wannan kadaran kullun kadarori amma kuma zaka tafi ka bar shi kai wani zaka samu iyalen nasa ma suna cikin wahala ƴaƴansa suna cikin wahala ne kudi ne da kadarorin yana da shi amma ƴaƴansa ba sa jin dadi kullun kuma kara buri yake kuma kullun kara matsowa zuwa ga kabari yake ina zai je har ƴaƴansa su dinga burin ka mutuwa wallahi akwai masu wannan idan ka zama dan tauri baka kyautatawa ƴaƴanka wallahi burin mutuwan ka suke yi za su kosa da kai don sun san kana mutuwa yau sun zama masu kuɗi za ka ga suna walwalawa suna jin daɗi don me yasa ba za ka wadata su ba a nan duniya ka tafi suna maka addu'a amma ka mutu su ji daɗi kana raye kuma suna shan wahala da me za su tuna ka ai murna za su yi na mutuwanka to ka wadata su mana su dinga maka addu'a su ji baƙin cikin rasuwanka amma ka tara wannan ka tara wannan kuma kullum kana matsowa kabari ina za ka je a ya jani a duniya بغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت يا مي تارى الدنيا با وانا بذي سبا شم بوري سبقوا با بوري با يا تارى وكك تارى الدنيا نزا تموت من ظن الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ ولا يملأ أن جوف ابن آدم إلا التراب با أبند ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب با أبند زي السكة وتدان أدن دغا باش كري غدان زيناري a ce dukiyansa ne sai ya yi burin ina yana da kori biyu a cika mar kogin abin nan numan din nan da zinari zalla sai ya burin ina ma a kara masa da wannan nahayin gada su zama guda biyu sai ai burin haka manzala ta sace ba abin da zai fita cikin dan adam sai turbaya me ma'anar sai turbaya burin sa ba zai kare ba sai ya mutu ya zama tsutsa ya zama kasa sannan burin sa zai fita waman mar'u ma damat fushashatu nafsihi bi mudriki atarati al-qutub wa la ayi haka mun kace yake ma ki jahiliya ya gane wanda yake wallahi mutum matakar akwai wanjiran sa da zai daina buri ba kuma ba zai cimma burin sa ba da zai cimma wani bangare ma wasu bangarorin kwata-kwata na burinsa ba zai same su ba amma kuma matakar akwai dan sauran rayuwarsa kuma kullum buri yake ne to sai mu takaita buri dogon buri shine matsala saboda haka abu ba a ce ka bayar duka ba amma ka kyautata wa iyalenka ka kyautata wa ƴan uwanka ka kyautata wa makwabtanka da bayin Allah miskinai Allah ta'ala bai ce zai talauta ka in ka bayar ba kai ba zai azurta ka ne kuma zai sa dukiyan ta zama mai albarka don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu illa wa malakani yanzilani yaqulu ahduhuma allahumma aati musikan khalafan wa yaqulu al-akharu allahumma aati musikan talafa babu wata rana da gari zai waye fati malaika biyu malaiku guda biyu sun sako eh yana yi wa duk wanda ya tsere dukiyan sa fi sabilillah na masa addu'an alkhairi ina ya Allah in ya baraka ninni ka masa in ya baraka ninni ka masa wanda kuma ya rike ba barawa ina masa mummuna addu'a ya Allah ka halakar da dukiyan ko bata halaka ba wallahi zai ji dadin dukiyar ba saboda taurin da yake da shi gaje yana tarawan amma kullun cikin wahala yake wani halaka ne ta wuce wannan annasu fil faqri min khawfi al faqr kana tsoron talauci kana rayuwa cikin talauci saboda tsoron talauci kana ganin ka bar zaka talauta to gaje yanzu a cikin talaucin kake kuma kana da shi baka amfana da abun ba baka bada sadaka ka taimaki addini ka ji dadi ba baka kyautata wa jama'a wanda za su baka addu'a bayan mutuwanka ba iyalanka ma baka kyautata musu ba ballan tarawun ya kamata mu ji tsoron Allah mu zama masu alkhairi to maza Allah ta sanawa babban misali ne wajen makarimul akhlaq wajen kyawawan dabi'u wa innaka la ala khuluqin azim kai kana bisa dabi'u masu girma yasa fi kowa kyauta to amma yace wa kana ajwaza ma yakunu fi ramadan lokacin da yafi kyauta kuma shine a watan ramadan watan ramadan kuma shine musimul khairat lokacin ayyukan alkhairi fadada su ake sallama ana fadada ta ga azumi nan kullun ake karatun qur'ani a fadada shi to haka kyauta ita ma fadada ta ake manzo Allah sai yake sake kyautan fi da kowane wata koyaushe mai kyauta ne amma ya fi kyauta a cikin watan ramadan kai ma ka zama koyaushe mai kyauta kuma ka zama mai bayarwa da yawa a cikin watan ramadan ana yake wa kana ajwada a wata riwayan wa kana ajwadu ma yakulu fi ramadan amma anan nawa dai ajwada wa kana ajwato ajwada nan an ce ajwada aka masa nasaba ya zama khabaru kana ya zama khabaru kana sai ya zama ismu kana dhamiri ne da yake cikin kana din wa kana ai huwa ajwada ma wai huwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi ramadan shike ne ya zama khabar in kuma muka ce wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan sai ya zama ajwadu ismu kana ne fi ramadan wannan jari da majrurin sai mu ce fi mahalli raf'i khabaru kana kada sai ya zama kenan ajwada mudafun ma masdariya mudafun ilayhi domin mun sani ba a mubtada da nakira ita kuma kana tana shiga mubtada ne wal khabar to ajwadu nakira ne amma tunda aka raba shi zuwa ga ma al masdariya yanzu za a iya yin mubti in za a iya mubtada shi zai iya zama ismu kana ta fata mun bayyana saboda ibnu mali ya ce wala yajuzu libtida bin nakira ma lan tufita inda zaidin namira وهل فتنفيكم وما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وأمل بر يزين وليقظ ما لن يقال باء بحالة أفار مبتدا دنا كرابا في دي إذن تا فائدا تر لذلك فائدا شيني أن تكون مضافة شيني أبنا ورجل من الكرام أي رجل كريم عندنا في أهلة ونم فهذا أجود ما يكون في رمضان أبوان باشي بني وما أبنى با ورجل من الكرام بني ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفك عند زيد النمرة وهل فتنفيق وما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل در يزين فلك المعلم عمل در يزين هذا عمل نكرة يعني در مضاف إليه إذا أضيف النكرة إلى النكرة فهي ما زالت نكرة فهذا عمل در يزين kaga amal birri shine mubtada ya zunu kuma jumla khabariya to nan mara ce ajwada ma yakunu ajwadu ma yakunu kaga mudaf ajwadu mudaf ne ila ma al-masdariya ila ma al-mazariya idan sai zama ma'anan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da yafi koyo shi kyauta sai zama fi ramadana a cikin watan ramadani shine alqahu jibrilu alaihi salam lokacin da malaika jibrilu yake haduwa da shi ko yake wa kana alqahu fi kulli layli min ramadana fayudarisu alquran malaika jibrilu yana haduwa da shi a kowane dare na ramadana sai mudaratan alqurani da shi ne mudaratan alqurani to karanta alqurani tare amma katar abun nan karantawa na musharaka shine malan mudarata wato ba ana nufin idan suka dauko sura malaika jibrilu yana yi shi yana yi ba a'a in malaika jibrilu ya karanta wani bangare na qur'ani manzon Allah yana sauraro to shi ma malaika jibrilu sai ya tsaya sai manzon Allah yana yi yana sauraro a haka suna yin munawaba yudarisul qur'an ay yunawibuhu yatanawabani fi qira'atil qur'an wannan shi ake nufi don hada baki a wurin karatun qur'ani malamai sun hada ku dinga yi baki dai kuna karatu ku sauke ayan tare ku take daukan aya ta biyu wannan hayaniya ne babu tadabburi a cikin alqur'ani shari'a ta hana sai dai alalura na karantarwa aka ce in galibai suka maka yawa da zai yi kowanne ka bashi ba to zaka iya hada su kana koya musu qur'ani kana yi suna maimaitawa amma in ba haka ba za a zo a hadu kawai a dinga karanta qur'ani da murya ɗaya ba wannan magabata ba su yi haka ba kuma in an yi haka ba a tadabburin alqur'ani to malaika jibrilu bai yi haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya karanta wani bangare sai shi da kaza shi ma sai ya karanta wannan shi ake cewa tukuri ko musaffa ana cewa tukuri ma ina ji ne fadin shi ne musaffa dan karamin kuma tukuri saboda haka wannan in ya karanta wannan ya abun nan ya dakata sai wannan ma ya karanta ya saurara in kana sauraro kaman ka karanta ne to haka manzo Allah sai ya ce musaffa da malaika jibrilu wannan kuma duk ramadana dai zo masa su karanta wahayin da ya sauka daga baya har zuwa wannan ramadanan a shekara na ƙarshe malaika jibrilu sau biyu ya sauka masa suka karanta alqur'ani sau biyu saboda alqur'ani a lokacin ya kusa ya gama sauka gaba daya sau biyu suka sauke suka sake dawowa suka sake saukewa suna musaffan sa shine ma'anan ya tadarasu ko yudarisuhu alqur'ana wato suna munawaba wannan in yayi yayi shiru wannan kuma wanda ya shiru ya sake yi haka suke ta yi domin haddanta ƙara zama to wannan sheke nuna mana watan ramadana watan alqur'ani ne kisa magabata suke tattara komai da komai su ko ba karatu alqur'ani ne watan ramadana imam mali yana tsaye da karatu tukansa gaba daya sai kama karatun qur'ani sai ba ramadana a bude karatu to bare wanda yake kasuwanci ko ne abu ko da haka watan ramadana wata ne da za a dage da karatun alqur'ani watan ramadana abun da yasa ya zama watan karatun qur'ani saboda a watan ramadana aka saukar da alqur'ani gaba ɗayan sa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza kamar yadda azun ne bayani sannan a watan ramadana ne aka fara saukar da wahayi iqra bi rabbika allazi khalaq inna ya fara sauka a yushi a watan ramadana a farkon watan ramadana abun a cikin watan ramadana sai sa watan ramadana sai zama watan alqur'ani to mun yana daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya mana wanda kaman al'ada ne amma yana da amfani wato bayan karatun alqur'ani da ake yin shine ana tafsirin alqur'ani a watan ramadan ana tafsirin sa ana fassara shi mutane su fahimci menene sakon da Allah ta'ala yake son ya fitar wa bayi sa to sai kaga a cikin ramadan ana karatu a masallatai daban-daban ana tafsiri sai kaga kuma ana cika a wuraren karatun teda lokutan da ba ramadan ba kaga wannan rahama ce kenan da ba a tafsiri a ramadan wani rayuwarsa gaba ɗaya ma ba zai saurari tafsiri ba ba zai saurari karatu ba da zai je inda ake karatu ba amma albarkacin ramadan sai kaga ana ta bulbulowa can ana yi wini ake yi wani bayan asuba wani da hanzi wani bayan azhar wani bayan la'asar wani baban gari abun nan bayan isha haka ake tafiya gidan radio da talabijin ko ina ana yi to wannan abu alkhairi ne da ni yana gyara abubuwa da yawa wanda bai saba zuwa wa'azi ba ma ko karatu sai kaga a ramadan yana zuwa tafsiri saboda yaje ya fahimta ko kuma neman albarkan wannan wata din wannan ba laifi bane domin alqur'ani ya sauka a watan ramadan sannan malaika jibrilu shi ma yana sauka su karanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya kara mana fahimta Allah ta'ala abinda manzala yace fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min arrihi al mursala manzon Allah ya fi iska kyauta ma'ana wajen gaggawan kyautan da kuma game ko ina da ina yanzu kyautan sa take mamaye jama'a yanzu sai kaga an ba wannan wanda ma ce ni ma an bani wannan ma ce ni ma an bani to kai ma mai kuɗi kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka da ji kai daidai gurgudun naka judul muqill idza ataka nahilahu wa muqir fi al-ghina fa judu fi yani kyautan me kadan in ya baka da me da wanda yake da shi da yawa ya baka da yawa duk ne shi ma da yana da me yawan da zai ba amma in tun a yanzu ka ce wai baka da shi ba za ka bayar ba, ko ka samu ba za ka bayar ba, don abun nan tauri da ruwa ya riga zai maka ɗabi'a, ya maka kanta a jikinka, to sai ka bayar gurgudun halinka, in ka samu mai yawan za ka iya bayarwa mai yawan. Ubangiji ta'ala ya gyara mana imaninmu da halayenmu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.